أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على النبي الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب يسر ولا تعسر. إلهي نظر رسولك اجعلني بها في دائرة عنايتك، ونفع عنك أن ترفعني بها إلى سماء جبلك ورئايتك، وارفع نورا توصلني بها والمنتمين إليه من جور الجائرين ومكر الماكرين وهم الظالمين، ودقيان بقاة المتربصين والشماس الأعضاء الطائنين ومن شر الخلائق أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بركة مدى فاتحة أدوارك وأكتمان شيء نتارة البركة وتشير منا أيها الثاني شيء لكي تتونا موضوع أي مبام بنتاجونا أما هنغا تأدين المسلم شيء من أيها الثاني يوم تتونا موضوع إني نتاكن kasuwanci a mahanga ta addinin musulunci. Maudu'in yana farawa da kaman haka: godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wata'ala wanda ya halatta siye da siyarwa kuma ya haramta riba, wanda ya faɗa a cikin littafin sa mai girma cewa wa halallahu albay'a wa harrama riba. Tsira da amincin Allah kara tabbata ga shugabanmu annabinmu masoyinmu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama, wanda yake faɗa yake cewa ma akala ahadun ta'aman qattu khairan min an yakula min amali yadihi, babu wani daga cikin mutane wanda yake taɓa cin abinci daga mafi alheri kamar daga sana'ar hannunsa. Ya kai ɗan uwana da ke kallon mu da kuma sauraron mu a daidai wannan gaba, lallai muna umurtan ka da ka zamanto kana da wata sana'a ta hannunka, domin ko ba komai gudun bacin rana. Musamman a wannan zamani da muke rayuwa, za ka iya barin ofis ɗinka yau gobe da safe ka je ka tarar da takardar sallama a teburinka. Allah mun tuba, Allah ka yafe mana, ka kare mu daga irin wannan kaskanci don amsar maka annabi sallallahu alaihi wasallam. Abu na gaba kuma, manzon ka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana da sana'ar hannu. Sannan kuma shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, to wani ne ma akan sana'ar hannu din? Ta yadda ya jarraba sana'o'i mabambanta juna. Ka riga annabin nan naka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya yi sana'ar kiwon dabbobi, kamar yadda ya yi sana'ar kasuwanci mabambanta juna, kama daga dinkin takalmi, dinkin kaya, makamantan dai irin waɗannan abubuwan wanda ba zai yi mulka fayyace su ɗaya bayan ɗaya ba. Amma za ka iya gano cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama gwani ne akan waɗannan ababen da muke magana yanzu a kansu, ta yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in ya zo yana yin jawabi kan abu sai ga yana feɗe shi har wutsiya, in ya zo yana aikata abu sai ga yana feɗe shi ma har wutsiya, in yana umarni akan abu sai ga yana yin bayanin filla filla, in yana hani ga abu sai ga yana yin bayanin hanin filla filla. Dan uwa ce kallon da kuma sauraron mu, ka ne karanta tun kana yaranka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana yin kiwon dabbobi, dan ka karanta cikin littafin nan na Nahjul Nuruddin cewa ra'ayin ganin kiwonsa ga dabbobi wa safaratil ula da tafiyar ta farko ila sham zuwa ga sham, a wannan bayin ka karanta wannan. To manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi kiwon dabbobin, har ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana faɗa yana cewa ai babu wani annabi wanda Allah subhanahu wata'ala ya taɓa turowa face sai da ya yi kiwon dabbobi. Sahabban da suke cewa wa anta ya rasulullah haddaka ya manzon Allah, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce kwarai kuntu araha ala qararib li ahli makkah, na kasance ina kiwon dabbobi kan can abin da bai taka kara kariya bane wanda mutum dai ya fiye zauna ba zaman kashe wani abin da wani dan lada. Shi yasa wancan mai littafi yake ce maka bi ujratin da wani lada, da wani dan lada ya ishi minha, wanda yake rayuwa a cikin ta. To kaga wannan ya nuna maka cewa addinin musulunci bai irin zaman kashe wani ba, addini ne wanda yake umurtar musulmai da ya zamanto ko da su zamanto suna da sana'ar su wanda zai kare su daga barin daga cewa bani 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 bani. Kowane ɗaya daga cikin ya sani kuma sana'ar kiwon dabbobi babu sana'ar da ke da wahala, domin abu ne ba mutane ba. In ka ce a yi na su sai su yi na, in ka tarbo wa'yan can su balle amma haka nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake fada yake cewa ma akala ahadun ta'aman qatlun khayran min amal yadi babu wani mutum wanda zai ci abinci mafi alheri kamar abincin da ya ci daga aikin sa na hannunsa don shi ya daga kai ya shi to mun da muke aikin office fa ai shi ma aikin hannun ne amma abin da muke magana yanzu a wannan karatun namu abin da muke magana yanzu anan muna magana ne akan ka samu wani sana'a da zaka rika yin kiwo zaka rika yin ta ko dai sana'an kiwon dabbobi ko ko sana'a poultry gashi na abu ne mai sauki ko ko fishi irin a sana'an kifi din nan kai goma ne ya zama to kana kasuwanci ko nawa makamancin haka ya ce ka zauna kawai ba wani sana'a gudun kada abin da ke faruwa da mutane sun bar ofis lafiya da daddare da ta mu zo fitaran takardar sallama a ma'aikatarsu Allah ya kare mu Allah ya kare mu Allah ya kiyaye mu zara sallallahu alaihi wasallama sun yana karamin sa ya kasance yana cewa yana taimakon babbansa cikin sana'o'in da yake kaga misali manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yakan yi wannan sana'a na kiwon dabbobi sannan kuma sallallahu alaihi wasallama wannan sana'a da yake na kiwon dabbobi to yakan taimaka da kudin wurin babbansa a Abuja ne domin a ci gaba da lura da gida ko wani abu makamancin sa haka haka ne yana daga cikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi sana'a na kasuwanci wanda dama kowa ya riga ya sani cewa Makka nan ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya taso wanda kuma wannan gari na Makka gari ne wanda matattara ko masauki ne wanda na ƴan kasuwa ne yawa daga cikin ƴan kasuwa suna zuwa kafin su wuce su sauka wannan wurin to manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana koyon sana'o'i mabambanta juna tafiyar ta farko zuwa Sham ta nuna maka yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake gogayya cikin kasuwanci haduwarsa da wannan rahibi Bagira tarihin musulunci ba zai taɓa mantawa ba tare da cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai wuce shekara 12 ba a rayuwarsa amma kaga manzon Allah yana kasuwanci da ni da kai da muke kallon juna yanzu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba mun wuce shekarun da yayi wannan abu amma da yawa daga cikin bamu da sana'ar hannu Allah mun tuba Allah ya yafe mana haka nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tarihi ya nuna mana ya ci nasara babba akan harkar shi ta kasuwanci tarihi ya nuna mana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ci gagarumin nasara akan kasuwancin shi me yasa to da wa'annan ababen guda uku kai da kake kallon mu da kuma sauraron mu da ke kake kallon mu da sauraron mu kiyaye wa'annan ababe guda uku domin zai amfane ki na farko gaskiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan kasuwancin sa amanar sa sallallahu alaihi wasallama cikin kasuwancin sa abu na karshe shine kyawawan dalilin sa dukkan kasuwan da ya rufe ɗaya daga cikin wa'annan ababen guda uku to ba zai taɓa cin nasara ba a kasuwancin sa duk mai aikin da ya rasa ɗaya daga cikin wa'annan ababen guda uku a cikin kasuwancin sa a cikin sana'ar sa ko aikin sa a ofis ne ko ba ofis ba to ba zai taɓa cin nasara ba kaga gaskiya amana kyawawan dabi'u na daga cikin abin da ke ɗaya darajar mutum a ma'aikatar sa ya kai ɗan uwana ku shakka babu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana cewa shi ƙwararre ne shi gwani ne akan kasuwanci wannan wanda ya nuna mana haka shine yanayin yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in yazo yake yin magana kan abu kaza sai ya ce kaza abu kaza ya ce kaza in kuma aiki ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya aikata kaza in hani ne manzon Allah ya hana to mun mene manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna maka cewa lalle 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 shi ya iya yana da cikin abin da zai nuna maka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya iya din kuma ya koyi wayannan sana'o'i mun manta junan fadarsa lokacin akwai fadan matarsa nana Aisha radiyallahu ta'ala anha lokacin da aka tambaye ta wayya ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake yi tace mun a cikin gida tace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana dinka kayansa sana'a dinki da rama aure manzon Allah ya kama ya dinka ya kama da bai kula wasai iya ne kaga eh kaga ce lokacin sai su ji daɗi ashe ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya saka yin sana'a irin ta su kana yi shi sauban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa yaqtifu na'alahu yana tinki takalmin sa yana jara takalmin sa wannan ya nuna maka kenan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya koyi sana'an gyaran takalmi ko yin takalmi kaga kenan da shu meka da shu shaina duk yanzu su yi alfahari da sana'an su wa aina annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya taba yin wani abu mai kama da wannan ka gani ko sanan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance kuma yana taimake keniya ga iyalinsa a cikin gida kina manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har iya girki yayi kare kenan ba zai bi bane miji ya daddage ya daddage ya koyi yadda ake yin girki in an sai yaya sai ya manzon Allah ma yayi sallallahu alaihi wasallam haka ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rika yi sanan abu na gaba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana a cikin kasuwancin nan ba wai ana daukan duniya bane a ta agushi a'a Masala sallallahu alaihi wasallam sai nuna mana cewa ai da yanayin yanda kake ciyarwa da yanayin yanda Allah subhanahu wa ta'ala yake taimakonka saboda haka sai yasa da dukiyarsa da dukiyar nana Aisha radhiyallahu ta'ala na Khadija afwan da dukiyarsa da dukiyar nana Khadija sai ya sanya su hidima da addinin musulunci sai kudi ya tsaruwa mara yana daga ciki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan yayi hijira daga garin Makka zuwa Madina to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nan wurin sai ya assasa wasu ababe wanda ba zai yi gari ya rayu ba sai su abu farko da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fara yi shine gina masallaci wanda nan ne musulmai za su rika taruwa kowane unguwa sai a zo nan wurin sai sallah in gari an ci an ci sai wato wurin a ƙara bude wani masallaci an gani ko ba irin abin da mutane suke yi yanzu ba gida daya biyu uku hudu an ƙara gina wani masallaci daya biyu uku an gina wani masallaci a wannan baya daga cikin abin da musulunci yake nema ana gina masallaci ne domin haɗin kan al'umma duk masallacin da za a gina shi ya zama to yana raba kan al'umma musulunci baya baraba da shi Allah mun tuba Allah kare daga nan abu na gaba manzon Allah sai haɗa ƴan uwantaka tsakanin wannan dangaren Madina da wannan dangaren Makka tsakanin wannan mawadatin da wannan talakan abu na gaba sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gina musu kasuwa koko aka shayadi aka ce nan ne za a rufe kasuwanci me yasa wani ya nuna maka muhimmancin kasuwanci a wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muhimmancin kasuwanci a cikin addinin musulunci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan sai ya tahdidin kasa aka yanka border din kasa tashi daga nan zuwa can nan ne garin mu abin da yake daga nan wurin ba kasar mu bane an gani ko to haka aka fara yi wanda an san da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai duniyar nan ne an gani ko shi ke ita domin a lokacin waye sai jira annabi ne babu Allah ya yi mana Allah ya yi mana to bayan an yi haka an shaka wurin da za a yi kasuwanci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya sanya ka'idoji wanda za su guide din mutane za su shigar da hukuma kan wannan kasuwanci daga ciki me yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanya wa'annan ka'idoji ne da kasuwanci domin su kama hannayen mutane ta yadda ba za su cutar ba ba za su albara a cikin su ba kuma wa'annan ka'idoji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanya su yadda za su dace da kowane zamani kowane kuma irin ne daga ciki dan wani ji kallon da kuma sauraron mu ka'ida ta farko ita ce faɗa sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama la darara wa la dirara babu cuta babu cutarwa kai da zaka siya ba a yadda ka cutar da mai siyarwa ba kamar yadda shi mai siyarwa ba a yadda ya cutar da mai siya ba dalilin da kai dan uwana da ke kallon da sauraron mutane juna tsakani da Allah musulmai suna aiki da wannan ka'ida musulmai suna aiki da wannan ka'ida yanzu ko tabbas babu yanzu musulmai ba su aiki da wannan ka'ida za ka ga mai siyarwa kokari yake cutar da wanda zai siya kamar abin da muka faɗa jiya a wannan yanayi da muke ciki musulmai suke gallazawa ko ƴan kasuwa suke gallazawa ƴan uwansu abin da suka siya naira 700,000 yanzu sun ninka ya koma naira 14,000 inna lillahi wa inna ilaihi rajiun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa a wani hadisi ne kama da wannan yace man darra darrallahu duk wanda ya cutar da mutane shi ma Allah ya cutar da shi kada ka cutar da mutane ta hanyar zabga musu kuɗi akan abin da ka so shi naira 30 ka mai da shi naira 70 ko naira 100 Allah subhanahu wataala manzon Allah ya yi maka addu'a ya ce kai ma Allah ya cutar da kai abu na biyu na gaba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa man shaqqa shaqqallahu alaihi duk wanda ya kuntata mu mutane kaga mutane har Allah Allah suke a shiga cikin irin wannan yanayi domin su suna ganin cewa to bukatuwan abu zai karu ke to siya inda bukatun abin ya kare yanzu sun karawa komai tsada to a manzon Allah dan wanke kallon ya riga yayi addu'a yace wa man shakka shakka Allahu alai duk wanda ya kunta tawo al'umma shi ma Allah ya kunta ta masa Allah kare mu Allah ka kiyaye wayannan hadisan gaba idan mun karanto kaga suna mana ka'ida ne wanda zai kare musulmai daga dukkanin wani usnubi ko tasarrufi wanda zai iya cutar da mutane ko ko cutar da al'umma gaba daya to mun kaga menene amfanin ka cutar da mutane menene amfanin ka gallata wa al'umma menene amfanin ka kuntata wa al'umma bai da amfani kai da gaba musan Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗa yana cewa kullul muslim al muslim haramun damuhu wa maluhu wa irduhu musan Allah alaihi wasallam yace dukkan musulmi akan dan uwansa musulmi haramun ne ya zubar da jininsa koda koda wasa ne dan yin kemun kunba shi kenan kawai ka zai oh Allah ya kama shi dama yi kace kai ji kike so ni so ni ina musulunci yace haramun ne wa maluhu dukiyarsa ko ta wani irin siga musulunci ya haramta ka zalunci wani ka ɗebi kuɗinsa ko ka taɓa kuɗinsa ko ka fillo da wata wayau wanda za ka kwata kuɗinsa a hannunsa ka sai abu naira 30 ka siyar naira 100 ai ka kwata kuɗi ne a hannun shi musulunci shi to haramun ne wa irduhu haka nan mutuncinsa ko da wasa mutunci bai yadda ka ci mutuncin wani ba duk wanda ya ci mutuncinka to mutunci ya bata dama ka bi haƙƙinka in ko wanda kana ganin ba zai yi ka iya bin haƙƙinka ta wurinsa ba ne haɗa shi da Allah Allah ya bi maka haƙƙinka wanda shi domin mutane da yawa za a suna faɗawa suna taɓa mutuncin mutane suna keta alfarmar mutane to mutunci dai ya hana ko musulunci ya ce kana da dama ka je koje kotu ko ko in baka iya zuwa wannan kotu to ka bishi da Allah Allah ya bi maka haƙƙinka Allah ya kare wannan hadisin shi ma idan ka lura da shi yana ƙara nuna mana cewa dukkanin wani usuli da za a bi a taɓa dukiyar mutane ko a karɓa kuɗinsu ta hanyar wayo ko ta hanyar gallaza musu musulunci ya hana shi domin me al'aslu al'urmas mal al'asali asali asali shi ne haramcin cin dukiyar mutane duk wata hanya da za a bi a karɓi kuɗin mutane ko a cuce su musulunci ya hana shi Allah mun tuba Allah kare mana kuma dukkanin wani shishigi ko ƙetare iyaka da za a yi a karɓi kuɗin mutane to musulunci yana ƙaddara shi ne a matsayin hanya ce ta haramu ƙa'ida ta gaba da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanya ita ce kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'iyati dukkanku makiyaya ne kuma dukkaninku za a tambaye ku abin da aka ba ku ciwo ai kai da kike sai da kayan miya kai ma makiyayi ne a wannan wurin za a tambaye ka me yasa kake baka kiyaye ba har wannan abin yayi haka kafiya kaza kafiyar kaza dan ka gallaza wa al'umma me sai da maji me sai da tarugu kai haddafa mata masu sai da kankaya a gida ciwo ne ai al'umma na kowa ana son ka kiyaye haƙƙinsa Allah ya nutsu ba Allah ka yafe mana yana daga cikin ka'ida da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanya wa wannan al'umma ita ce duk wanda zai yi wani aiki to ya kyautata wannan aiki cewa inna allaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan an yuskinahu Allah yana son kowane ɗaya daga cikin ku dan zai aikata wani aiki ya kyautata wannan aiki idan ka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana ilmantar da mu yana karantar da mu cewa a wurin aikin ku mu kiyaye na farko mu sanya ihlasi mu yi shi don Allah kuma mu ƙara da lokacin mu akan wannan lokacin da aka yi yarjejeniya da mu za mu yi aiki za ka zo karfe 8 ka fara aiki ka tashi karfe 12 da rabi to a ganka haka a za ka zo karfe 8 ba za ka tashi wurin aiki ba sai karfe 3 to a gani haka kar kai abin da mutanen mu suke yi kar kai abin da mutanen mu suke yi su zo su an ce za su fara aiki karfe 8 ba zai je wurin aiki ba sai 8 da rabi ko sai karfe 9 an ce zai tashi karfe 3 shi ya tashi da karfe 1 inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah mun tuba Allah ka yafe mana koko tashi a wurin aiki sai ga mutum ya zo yau daya biyu kwana na gaba sai ya tsallake inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sanya mutane wuraren da suka dace a wurin aiki shi ma sai an tambaye ka miskino tsawa ka san wannan bai dace da wannan wurin ba ka dauko shi ka sanya shi musulunci da sai ku tambaye ka me yasa ka sanya wanda bai dace a wannan wurin ba kar ka yadda
a shigo da wata sil'a wani kaya wanda zai yi cutar da al'umma kaga wannan kamar su custom kenan custom alhaki ne wanda za su ka kiyaye wa'annan abubuwa to duk wanda ya bari aka shigo da wani abu wanda zai cutar da al'umma ba haka nan ma wannan alhaki ne ga shugaban kasa haka nan wannan alhaki ne ga gwamnatin jiha duk ɗaya daga cikin su ya bari aka shigo da wani abu wanda zai cutar da al'umma sai Allah ya tambaye shi dama an ce kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati ka'ida ta gaba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya hana yin ihtikari menene ihtikari shine boye abu gashi mutane suna buƙatar sa a boye a boye a boye a ce wai har sai sayan sai abun ya zama to mutane suna wahala sai a zuga masa kuɗi da naira 30 ne ya zama mai da shi ɗaya yan uwan da ke kallon mu da sauraron mu ana daga mun hannu cewa lokacin da aka ɗibo mu shirin ya riga ya kawo jiki abinda muka faɗa daidai muna roƙon Allah subhanahu wataala ya bar lada wanda muka faɗa bisa kuskure muna roƙon Allah subhanahu wataala ya yafe mana innahu waliyyu dhalika wal qadiru alayhi ni'mal maula wa ni'mal nasir assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.